sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci na yau Talata, 2 ga watan Yuni shekarar 2020. Baba ya koma kere ne tare da Aisha Tusile da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. Kafin ku ji abin da muke tafe da su ga kanin labarai.
Yayin da kasashe a fadin duniya ke shirin kyale masu yawon bude ido shiga kasashen su, hukumar kula da harkar sufurin jiragen sama ta Majalisar Dinkin Duniya ICVO ta yi gargadi da a dau matakan kariya a harkar tafiye-tafiye ta jiragen sama. Mai yiwuwa shugabannin kasar New Zealand su sanar da daga dokar bada tazara da kuma tarukan mutane da yawa a mako mai zuwa saboda nasara da suka cimma a dakile yaduwar cutar coronavirus. Hannayen jarin kasuwannin kasashen Asiya na ƙara murmurewa a yau Talata bayan koma baya da kasuwar ta samu a sanadiyar annobar coronavirus.
A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa ana ci gaba da zanga-zangan kisar bakar fatan Amurka nan George Floyd, yayin da shugaba Donald Trump kuma ya lashe takobin hana zanga-zangan da ya kira ta tashin hankali. Bayan haka za mu tattauna da wakiliyanmu Madina Dauda daga birnin Abuja akan hali da ake ciki game da aikin da majalisun tarayya ke yi akan gyararren kasafin kuɗi na wannan shekarar 2020. A kasar Ghana kuma hukumomi sun tabbatar da mutum 35 a cikin 'yan Ghana da aka dawo da su daga kasar Kuwait suna ɗauke da cutar coronavirus, kuma ana shirin killace su. Bayan haka muna kuma ɗauke da shirin nomatoshin arziki, sai kuma ra'ayoyi da kuma sauraro kuka aiko mana ta hanyar email. Amma bari mu fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Yayin da kasashe a fadin duniya ke shirin kyale masu yawon bude ido shiga kasashen su, hukumar kula da harkar sufurin jiragen sama ta Majalisar Dinkin Duniya ICVO ta yi gargadi da a dau matakan kariya a harkar tafiye-tafiye ta jiragen sama. ICVO ta faɗi cewa za a gwada zafin jikin matafiya da zarar sun shiga filin tashin jirage, kuma su kasance ba sa dauke da kaya masu yawa. Sannan za su saka takunkumin rufe fuska da baki a cikin jirgi da kuma yayin da suke harabar, inda ba za a iya tabbatar da tazara tsakanin matafiya ba. Daga cikin matakan, za a samar wa masu aiki a cikin jirgin kayayyakin kariya, ciki har da takunkumi da kuma safar hannu. A nan Amurka, gwamnatin ta ce mutum 26,000 ne suka mutu sanadiyar COVID-19 a gidajen kula da tsofaffi, kusan kaso 1/4 na adadin waɗanda suka mutu da cutar. Kimanin ma'aikatan waɗannan gidaje 450 ne su ma suka mutu. A halin da ake ciki, mai yiwuwa shugabannin kasar New Zealand su sanar da daga dokar bada tazara da kuma tarukan mutane da yawa a mako mai zuwa saboda nasara da suka cimma a dakile yaduwar coronavirus. Matakan da muka dauka sun cimma nasara, inji Prime Minister kasar Jacinda Ardern yau Talata. Kasar ta kafa tsauraran matakan dakile yaduwar cutar ne tare da hana shiga da fita a kasar na tsawon makonni 6, wanda a yanzu haka ta cimma kwanaki 11 a jere babu sabon kamuwa da cutar COVID. Ministocin kasar za su sanar ran Litinin ko za a shiga mataki na gaba, sannan a hankali don sassauta dokar, yayin da iyakokin kasar za su kasance a rufe. Adan ya ce, za mu zamo kasa ta farko da za mu cimma komawa harkokinmu na yau da kullum da sauri haka. A kasar Faransa kuma, a yau Talata suke kusan komawa harkokinsu na yau da kullum, inda gidajen cin abinci da club-club ke budewa ba tare da masu saye na zama cin abinci a ciki ba. Hannayen jarin kasuwannin kasashen Asiya na ƙara murmurewa a yau Talata bayan koma baya da kasuwar ta samu a sanadiyar annobar coronavirus. Kana dangantakar diplomasiya na ƙara tsami tsakanin Amurka da China, yayin da wasu matsalolin yau da kullum suka dabaibaye Amurka. Hannun jarin kamfanin Nike da ke Tokyo ya ƙarƙare kasuwar yau Talata da ƙarin kashi 1.1 cikin 100, yayin da na Hong Kong shi ma ya cira kaɗan da yammacin yau. Sai Shanghai da S&P AXX da ke Sydney duk sun cira da rabin kashi, a inda hannun jarin KOSPI da ke Seoul ya samu ƙari na kashi 1 cikin 100. Haka zalika kamfanin TSEC na Taiwan ya samu ƙari na kashi na kusan kashi 1 cikin 100. A kasuwar mai kuwa, an sai da gangar ɗanyen man Amurka akan dala 35.69 kan kowace ganga ɗaya, ƙarin kimanin rabin kashi. sai nau'in danyen mai na Brent dake matakin kasa da kasa aka saida shi akan dala 38.73 kowace ganga. Sauran hannayen jarin kamfanoni sun ci gaba da murmurewa.
To madalla, kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, kisar bakar fatan Amurka George Floyd a birnin Minneapolis na jihar Minnesota na ci gaba da haddasa zanga-zanga a fadin kasar, lamarin da ya sanadiyan kafa dokar hana fita a wasu manyan biranen Amurka, yayin da shugaba Donald Trump kuma ke niyyar amfani da karfin soji wurin kawo karshen zanga-zangar da ta rikide ta koma ta tashin hankali. Abokiyar aikinmu Hadiza Kyari ta halarci wata zanga-zangar lumana da aka gudanar a jihar Maryland, ga kuma rahoton da ta shirya mana.
Zanga-zangar ta wakana ne yayin da wasu jihohin Amurka suka kafa dokar ta ɓaci sakamakon zanga-zangar da ta jikirce take komawa tarzoma a wasu sassan ƙasar, wacce ta samu asali daga jama'ar da suka fito domin nuna fushinsu kan George Floyd, bakar fatan nan mai shekara 46 da ya mutu yayin da 'yan sanda suke rike da shi. Sai dai zanga-zangar ta birnin Gettysburg da ke ƙaramar hukumar Montgomery a jihar Maryland ta gudana ne cikin lumana. Na tuntuɓi wata ba'amurkiya farar fata wacce ta halarci wannan gangami, na kuma tambaye ta dalilinta na fitowa a wannan rana. Sunana Jessica, mijina ba'amurkiya ne bakar fata, dukkanin yarana ma'amurkawa ne, kuma bakakin fata wannan abu ne da na matuƙar yarda da shi sosai. Shi ma a nashi ɓangaren Mr. Chris Hall, wani mutumin wanda shi ma ya fito zanga-zangar cewa ya yi. Sunana Chris Hall, ina ga wannan haƙƙi ne da ya rataya a wuyana. Na shiga wannan zanga-zanga saboda na koya wa yarana wato yaƙi da matsalar wariyar launin fata. Zan kuma so ya zama darasi da za a riƙa koyarwa a makarantu. Masu zanga-zangar ba wai kawai sun fito ne domin nuna fushinsu kan yadda 'yan sanda ke musguna wa baƙaƙen fata bane, har da ma yadda ake nuna wariyar launin fata ta wasu hanyoyi da dama a duk faɗin Amurka. Sabannin sauran wasu wurare da zanga-zangar ta jikirce ta koma tarzoma, an kammala gangamin na Gettysburg ba tare da wani tashin hankali ba. Hadiza Kyari, sashin Hausa na muryar Amurka daga nan Gettysburg a jihar Maryland da ke Amurka.
A gaida Hadiza Kyari, yanzu kuma ga ci gaban labaran duniyar.
A yau Talata ake sa ran hukumomi a ƙasar Rwanda za su fitar da sababbin ƙa'idojin daƙile yaduwar annobar coronavirus, bayan wani tsari da ƙasar ta fitar a 'yan kwanakin baya da suka hada da samar da wata mota da ke gwaji game da mutane na yawo a cikin gari. Matakin na ƙasar ya yi daidai da irin matakan da ƙasashen gabashin Afirka ke ɗauka, inda aka fara samun mace-mace a sanadiyar annobar coronavirus a cikin ranakun hutun ƙarshen mako. Ko a ranar Lahadi an samu sababbin kamuwa da cutar a Rwanda da suka kai mutum 11, inda aka samu mutum na farko da ya mutu sanadiyar kamuwa da cutar a ƙasar. Ƙasar kuma ta cimma matsayar dakatar da tafiye-tafiye a motoci daga wani yankin zuwa wani har zuwa birnin Kigali, duk a cikin yunkurin daƙile yaduwar annobar. Ƙasar Rwanda na da mutane 370 da suka kamu da wannan cuta, ya zuwa yanzu kuma mutum ɗaya ne kawai ya mutu. Tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana takaicinsa game da kalaman da shugaba Donald Trump ya faɗi ran Litinin, cewa zai yi amfani da ƙarfin soji wajen tsaida tarzoma da ta ɓarke a ƙasar sanadiyar mutuwar wani baƙar fata a makon da ya gabata. Ya mutu ne a hannun 'yan sanda yayin da suke tsare da shi a Minneapolis. A wani bayani da aka nuna a talabijin a fadar White House, shugaban ya faɗi cewa idan jihar ta kasa ɗaukar matakan da suka dace don kare rayuka da dukiyoyin jama'a, to zan aika da sojojin Amurka su ɗau mataki. Wannan furuci nashi na da goyon bayan sashi 1870 na dokokin ƙasar da ya baiwa shugaba damar ɗaukan matakin kare al'umma a yanayi na gaggawa. A baya-bayan nan an yi amfani da wannan doka ne a shekara ta 1992 a yanayin wata tarzoma a Los Angeles, biyo bayan duka da 'yan sanda suka yi wa Rodney King, wani ɗan Amurka baƙar fata.
Madalla a gaida Aisha Jusile da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, hukumomi a kasar Ghana sun tabbatar da mutum 35 a cikin 'yan Ghana 241 da aka dawo da su gida daga kasar Kuwait kwanaki 10 da suka shuɗe suna ɗauke da coronavirus. An tabbatar da hakan ne a gwajin baya-bayan nan da aka gudanar a kansu, wanda yawansu ya kai kashi 15.15 cikin 100. Ga rahoton Ridwan Mukhtar Abbas akan haka.
Ma'aikatar kiwon lafiyar Ghana ta bayyana haka a ranar Lahadi 31 ga watan Mayu shekara ta 2020. Malik Sulaiman, masanin halin rayuwar duniya, ya fayyace min dalla-dalla hali da aka shiga ciki.
Yanzu tun ba resources ya yi tafki, ya kamata self-isolation, ya kamata a cire su cikin bainin jama'a. A kansu wani wuri daban saboda Ghana Health Service suna da designated center da suka ajiye ma waɗanda suka test positive wannan ciwon da wurin ake kai su ana ba su abinci. Waɗanda da suka test positive wurin nan ba ta kuma da an kai su za a fara treatment. In an ba su maganin sun sha wanda ya samu sauki za a koma a yi mai test kamar su biyu ko su uku. In test ɗin da aka yi mai da ba a yi mai ya turn negative to yanzu an ya sallame shi kenan.
Wani irin tasiri samun wasunsu da cutar zai yi wa yaƙi da ake da cutar a nan Ghana?
Ba ka lura ba gani an yi wasansu an lai wani foundation if you like. Foundation da aka lai shi ne mun cire designated center akwai COVID-19 designated center in kaje Greater Accra Regional Hospital ba za su kira shi Ridge Hospital. Sannan akwai other places da aka cire akwai magunguna da sauransu health workers kuma wani adequate preparation an put measures in place da ke idin kafin su zo gama an yi arrangement.
Ba ka jin yadda cutar ke daɗa ƙaruwa zai yi wa Ghana illa a idanuwar duniya?
Ciwon case count ya increase in kaluba a the last count. Amma mutane nawa suka mutu cikin case count ne? Case count ne 8,000. To ka gani cikin 8,000 ne mutane 37 suka rasa rayuwa. Amma in ka duba wasu ƙasashe kamar su United States, ka duba su England, ka duba su Brazil, su Russia, mutane sun kamu da ciwon da dama kuma ai mutuwa da dama. Kuma in ka duba mun kai mun ga mutanen da ke mutuwa bai kai 1% ba. Abin da ke da ban tsoro ne wanda yake dama yana da wani ciwo kamar ciwon hawan jini, kamar ciwon sukari da sauransu, kamar su hepatitis B da sauransu. To wannan ne shi ake kira wannan underlying health condition. To waɗannan su ne in ciwon ya kama su sai ka gani in ba Allah ya kiyaye ba sai ka ga an yi rashin rai da wani kuma na jima waɗannan su samu waraka.
Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashin Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Ridwan Abbas. To bari mu je birnin tarayyar Najeriya Abuja inda muka tattauna da wakiliyarmu Madina Dauda akan hali da ake ciki game da aikin da majalisun tarayya ke yi akan gyararren kasafin kuɗi na wannan shekarar 2020. To shin ina aka kwana akan wannan batu? Tambaya kenan da na yi wa Madina Dauda inda take cewa.
To yanzu dai da majalisar dattawa da majalisar wakilai sun fara bita akan gyararren kasafin kuɗin shekara 2020 wanda aka kawo daga ɓangaren gwamnati. To hasashen da aka yi kasafin kuɗin shekara 2020 dama an yi shi ne akan kuɗin gangan ɗanyen man fetur a kasuwar duniya akan dala 57 ne. To a yanzu an rage shi zuwa dala 28, kuma a da dala ɗaya za a saye shi akan naira 305. To yanzu an ƙara ana iya sayan dalar Amurka ɗaya akan naira 360. To wannan shine abin da majalisa suka tabbatar da shi a cikin bitar da suke yi.
To za a iya cewa kuɗin da aka yi hasashen za a kashe ya ƙaru ne ko dai ya ragu a daidai wannan lokacin?
A'a, kuɗin da aka yi hasashen za a kashe a kasafin kuɗin shekara 2020 ya ragu da naira biliyan 300 a yanzu haka maganar da muke. To amma kuma ana sa ran samun kuɗin shiga trillion 5.5 a halin yanzu, kuma za a ciwo bashi ne saboda aiwatar da wannan kasafin kuɗi lalle dole ne sai an ci bashi. Shugaba Muhammadu Buhari ya kawo majalisa buƙatar cin bashin kuɗi dalar Amurka biliyan 5.5 saboda ya samu ya aiwatar da ayyuka, manyan ayyuka 20. Kuma a sanin ka ne cewa wannan ya faru ne a sakamakon ɓullar cutar coronavirus. Ita ma Najeriya ta samu kanta a cikin wannan hali na koma bayar tattalin arziki, wanda kuma wannan batu na coronavirus shine ya kawo dalili kenan da yasa aka sake duba kasafin kuɗin na shekara 2020 wanda shugaban ƙasa ya kawo gaban majalisa trillion 10.5.
To zuwa yaushe ne ake sa ran za a kammala wannan aiki a kan kasafin kuɗi?
Majalisa tana kokarin ta kammala aiki akan wannan gyararren kasafin kuɗi na shekara 2020 a ƙarshen wannan mako, saboda su mai da shi fada shugaban ƙasa ya sa hannu a ci gaba da aiwatar da kasafin kuɗi. Ka sani cewa ana tsakiyar shekara ne, kuma ana tsakiyar amfani da kasafin kuɗin ne wannan batu na coronavirus ya shigo. So shine yasa yanzu aka gyaggyara kasafin, aka rarrage shi daidai yadda za a iya aiwatar da shi.
A gaida Madina Dauda, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu lokaci ne da Muhammad Hafiz Baballe zai gabatar da shirin noma.
Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma ladi da ci gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkamu da warhaka. Barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki, wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraro suka ji, a makonnin da suka gabata mun fara kawo muku tattaunawa da Dr. Rose Kidadu, Darakta a Ma'aikatar Fasaha da Kimiyyar Halittu a Najeriya, da Alhaji Ibrahim Musa na Majalisar Samar da Ingantattun Iran Ruwa ta Najeriya. A cikin shirin namu na wannan makon, wakiliyar Madina Dauda ta tambayi Dr. Rose duk da irin noman da ake yi na shinkafa a wasu jihohin Najeriya har yanzu sun gagara ciyar da kansu, kenan idan ba ingantattun irin nan aka yi ba, ba za su iya ciyar da kansu ba?
To, za mu iya ciyar da kanmu, amma abinda nake gaya miki shine ki gane cewa wannan damoyi wanda suke tare da noma din, wanda idan kai amfani da fasaha za ta dan rage wanda kake yi,
za ta rage matsaloli,
za ta rage matsaloli. To idan matsaloli sun ragu, kuɗin da zaka sa a cikin noma za ta ragu, so abinci zai yi arha, amma ba wai ba
kuma zai yawa,
kuma zai yawa, kowa zai samu. Kin san Nigeria population, kin san mun yawa, muna fa da yawa
miliyan kusan
200. So kinga kuma rashin mu yi shi da kyau din, ko da yake wa'ensu domin wanda take cikin gida din domin tsadanta shi yasa sai su fita su kawo su shigo da shi daga waje, domin wanda suke shigarwa daga waje in ka tambaye su me yasa kuna haka, sai su gaya maka cewa ai ya fi sauki ka saya a Argentina ko kuma ka saya a Brazil da masara da nake wannan
sai zuwa tsawala mai kuɗi a gida
haka haka din, amma din na gida din tana da tsada, kuma tsadan me yasa abinda na ga miki yanzu ita ce ta sa tana da tsada take sa.
To wanne yafi dadi, Alhaji Ibrahim?
Amma dadi
masaran Brazil ko ta Najeriya, wacce ta fi dadi?
Kafin mu zo maganar dadi, shi noma banda ma idan kika duba yanzu akwai dajuzzuka da yawa wajen Yobe da Kaduna da har Maiduguri, inda matsalar nan take dajin Sambisa. Idan akwai, idan aka sa aka ware gandun daji aka sa gum Arabic, za a iya fita da shi, zai sama gwamnatin tarayya kuɗin da za ta sa ta gina wannan abubuwan harkar noma na zamani kamar citta a Kaduna. Akwai jeji, akwai jeji sama da hekta, yanzu na gaya miki sama da hekta ba a noma ba, a buɗe su a noma, ba a gama noma Najeriya ba. Sannan da karfin ingantaccen iri, idan a hekta 10 kake samu, aka zo da ingantaccen iri ana samun 40, to kinga ai abu ya karu. Wannan miliyan 3 din da aka ce za a yi noman rani da ita, a buɗa ta a tabbatar da miliyan 3 hekta din nan ta samu, a samu talakawa manoma a basu, a ce gashi nan ga taki nan ga komai zamu baku zamu samu ku albashi ku noma idan aka sa ingantaccen iri a wannan gurin na mai tabbata miki Hajiya za a samu shi manomi da yayi wannan aiki a wannan gurin zai dauki abinci ya kai gidansa sannan ita kanta gwamnatin tarayya za ta maida kudin ta ta samu ma wani raran shinkafa da za ta aje a rumbun ajiya kila ma sai mun ga matsala kamar irin su Dahur wanda akai a Labirin
dauka kai
musu gudunmuwa tunda mu uwa ce ga Amurka so da abuwa da yawa
amma kuma kin san yanzu magana sace-sacen mutane magana
kai garkuwa da su
aje gona a samu mutum a kashe shi wannan abun ya faru a gaban nama a Yola akwai wani likita wanda ya je gona da matarsa ranar Asabar su biyu sun fi shekaru 70 aka kashe su nan take
dukan su biyu
an saki dan nagaya miki so kin ga yanzu yana kawo tsoro
mutane ba su san zuwa noma
to kin gani muna da damuwa fa a Nigeria kuma sai mun kula da wayannan damuwoyi
ce su
an magance su dadadadda in ba haka ba gaskiya akwai damuwa in nace babu damuwa ƙarya ne ko da yake a yanzu haka akwai shinkafan da muke aiki akai a nan Badegi a Niger State muna da wata ma'aikatar na gwamnati wanda take yi akan taki kin san shinkafa damuwan ta ba kwari bane taki
to
kin gane kuma akwai wanda
takin zamani ko dai ta mu ta gida
takin zamani ake amfani da ita ba inda ba amfani da takin zamani
ana amfani da ita muna ga shi ana sayarwa a kasuwa
to kuma kin ga amma tana da dan illa so kin ga wannan takin da kuma inda akwai gishiri kasar da tana da gishiri akwai damuwa kin san kasar ma za a ce eh to muna da fili muna da komai amma ba ku ne
ba duba iri kasar ba irin abin da za a iya shukawa
yawa kin ga a kasar waje kamun su shuki sai sun gwada kasar mu kawai mun samu fili zamu
shikenan sai mu gyara kawai mu fara
ma to tana cikin damuwoyin mu ya kamata a gode kasar nan menene in na sa anan zan samu girbi mai kyau amma babu kawai za a yi shuki ne kawai
rike hana mu gwaji tunda muna da ire-iren ku da yawa
rashin ganewa ne ko zan ce ko kuma rashin kula ko kuma rashin menene shine ban sani ba amma yanzu ya kamata mu fara wayar da kan mutane ka san inda za ka yi shuki kai gwaji kai su me ko da yake yanzu in aka fara wannan ma masu gwaji za su fara ce to kawo kudi manomi kuma to kinga mu ne fa damuwan kanmu sai da ko gwamnati in ta shiga cikin abun
masu sauraro a nan zamu dasa a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da ci gaban shirin yanzu a madadin bakin namu Alhaji Ibrahim Musa da Dr. Rasuki Dadu da kuma wakiliyar Madina Dauda da ta tattauna mana da su sai Daniel Brown da ya taimaka wajen hada mana sauti Muhammad Habis Babala nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
Madalla a gaida Baballe yanzu kuma ga kaɗan daga cikin sakonni da kuka aika mana ta hanyar email
Sakonmu na farko a yau haɗin gwiwa ne daga Gazzari Kafiru Lolo tare da Abubakar Salisu Ariki mai ɗan kishin talaka. Suka ce muna shawartar gwamnatin Najeriya da ta raba kuɗaɗen da tsohon shugaban ƙasa Sani Abacha ya sanar da faɗi da su ga talakawa domin su suka fi kowa buƙatar amfani da kuɗi a wannan lokaci na annobar coronavirus. Allah ya kawo mana ɗauki baki ɗaya amin. Sai sakon Buba mai gora gashuwa ya ce a gaskiya da gwamnonin Najeriya musamman na Kaduna da Kano za su ɗauki shawarar Rochas Okorocha. Da sun zauna lafiya. Rochas ya bada shawarar korar almajirai ba karamin tashin hankali bane kuma haka ne domin duk gari ko jiha da ake karanta alkur'ani mai girma ba karamin alkhairi ne ke shiga garin ko jiha ba. Don haka a fata na Allah ya shirye da gwamnoni da suka hana almajiranci a jihohinsu. Sakonmu na gaba ya ce Assalamu alaikum VOA. Hakika bada umarnin sake bude wuraren ibada masallatai da majami'u game da sassauta dokokin zirga-zirga da gwamnatin kasarmu Najeriya ta yi hakan yayi daidai. Da fatan Allah ya kawo mana ƙarshen annobar coronavirus a ƙasar ta Najeriya da duniya baki ɗaya. Amin. Sako daga Adamu Habu Umar ƙaramar hukumar Taura a jihar Jigawa. Sai sakonmu na gaba ya ce Sallam VOA Hausa. A yau mun shigo wannan fili ne domin mu tarar da kuma Allah wadai da maido da tsabbin hare-haren da ƴan bindiga ke yi a sassan jihohin ƙasar mu ta Najeriya. Gaskiya abin akwai ayar tambaya. Muna addu'ar Allah ya kawo mana ƙarshen ƴan bindiga a ƙasar mu ta Najeriya. Amin summa amin. Sako daga Aisha Musa Wada, Fatima Musa Wada, Zainab Ibrahim Musa Wada da Zainab Babaji Barikin Ladi a jihar Filato. Sani Muhammad Chindo unguwar Karofin Madaki a Bauchi tarayyar Najeriya kuma yace hakika sayan motocin alfarma ma ƴan majalisun tarayya da gwamnan jihar Bauchi yayi. Abin ta kai ne ganin yadda ya gaza biyan gratuity wa tsofaffin ma'aikata ya kuma gaza biyan kuɗin jarabawan WAEC wa ƴaƴan talakawa. Sakonmu na ƙarshe a yau ya fito daga Haruna Abdulmumin mai gudu Doguwa jihar Kano yace salam sashin Hausa. A yau na shigo wannan fili ne domin in yi tunatarwa ga wasu daga cikin shugabanninmu cewa kar ka ga Allah ya baka mulki ka yi tunanin duk abin da ka aikata daidai ne. Ya kamata ka san cewa duk mutumin da ya shiga tsanani a sanadinka sai Allah ya muku hisabi a ranar kiyama. Kuma kar ka manta da cewa addu'ar wanda aka zalunta karɓaɓɓiya ce tun a nan duniya. A dai bi duniya a sannu. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku a adireshin mu na email voahausa-service@voanews.com.
Talata ake sa ran hukumomi a kasar Rwanda za su fitar da sababbin ka'idojin dakile yaduwar annobar coronavirus bayan wani tsari da kasar ta fitar a ƴan kwanakin baya da suka hada da samar da wata mota da ke gwaji ga mutane na yawo a cikin gari. Matakin na kasar yayi daidai da irin matakan da kasashen gabashin Afrika ke dauka, inda aka fara samun mace-mace a sanadiyar annobar coronavirus a cikin ranakun hutun ƙarshen mako. Ko a ranar Lahadi an samu sababbin kamuwa da cutar a Rwanda da suka kai mutum 11, inda aka samu mutum na farko da ya mutu sanadiyar kamuwa da cutar a ƙasar. Ƙasar kuma ta cimma matsayar dakatar da tafiye-tafiye a motoci daga wani yankin zuwa wani har zuwa birnin Kigali, duk a cikin yunkurin dakile yaduwar annobar. Kasar Rwanda na da mutane 370 da suka kamu da wannan cuta, ya zuwa yanzu kuma mutum ɗaya ne kawai ya mutu. Tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana takaicinsa game da kalaman da shugaban Donald Trump ya faɗi ran Litinin cewa zai yi amfani da ƙarfin soji wajen tsaida tarzoma da ta ɓarke a ƙasar sanadiyar mutuwar wani baƙar fata a makon da ya gabata. Ya mutu ne a hannun 'yan sanda yayin da suke tsare da shi a Minneapolis. A wani bayani da aka nuna a talabijin a fadar White House, shugaban ya faɗi cewa idan jihar ta kasa ɗaukar matakan da suka dace don kare rayuka da dukiyoyin jama'a, to zan aika da sojojin Amurka su ɗau mataki. Wannan furuci nashi na da goyon bayan sashi 1870 na dokokin ƙasar da ya baiwa shugaba damar ɗaukan matakin kare al'umma a yanayi na gaggawa. A baya-bayan nan an yi amfani da wannan doka ne a shekara ta 1992 a yanayin wata tarzoma a Los Angeles, biyo bayan duka da 'yan sanda suka yi wa Rodney King, wani ɗan Amurka baƙar fata. Tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana takaicinsa game da kalaman da shugaba Donald Trump ya faɗi ran Litinin cewa zai yi amfani da ƙarfin soji wajen tsaida tarzoma da ta ɓarke a ƙasar sanadiyar mutuwar wani baƙar fata a makon da ya gabata. Ya mutu ne a hannun 'yan sanda yayin da suke tsare da shi a Minneapolis.
Masu sauraro, da takaitattun labaran ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai kuma an jima da daddare, misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato ƙarfe 8:30 kenan agogon Ghana. Za mu sake dawo muku da wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku, bari mu miƙa ta'ziyyarmu ga iyalan gidan Alhaji Abdulmumin Inayi, musamman Alimar Duna, game da rasuwar mahaifiyarsu Hajiya Aisha Inayi, da kuma ta'ziyya ga iyalan gidan Dukku, musamman Ustaz Armiyau Idrisu Dodo na rasuwar Hajiya Lantana. Kada kuma ga ta'ziya ga iyalan gidan Sarki Ahmadu Baba na rasuwar Hajiya Maryam Fikin, dukkaninsu a birnin Kumasi. Allah ya ji kansu da rahama da sauran marigaya. Yanzu a madadin daukacin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Aisha Tusale da ta karanto mana labaran duniya, da kuma Julie Gresham da ta taimaka wajen haɗa shirin, da ma injiniyanmu na wannan lokacin, Baba Yakubu Makeri ne ke cewa a huta lafiya. Sai mun haɗu insha Allahu a cikin shirinmu na dare. Salamu alaikum.